أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم مساء البركة ومكهدو أولاً مسلاتي من البركة wanda yake dauke da sunan babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ina mana gaishuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina kare jin da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya hada mu a wannan yammaci na Juma'a ba dan komai ba sai dan mu tunatar da junan mu dangane da wannan addini namu kuma shi addinin musulunci addini ne na tunatarwa shi sa Allah yake da annabi wa zakir فإن الذكرى تنفع المؤمنين كتناتر للي تناتر واتكن أنفاني ما سوء إيمان كما شي مسلمي بسن وكمناسبة تتاسو متى تينا دكو يوي ويا يدوبا yaga wani abu wanda zai tunatar da kansa ya tunatar da ƴan uwansa saboda wannan munasaba wannan yana daga cikin halayya da dabi'u na annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk sanda wata munasaba ta zo to yakan tunatar da mutane kan abin da ya shafi munasaba ruwayoyi da yawa sun zo cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna haka misali na farko a lokaci misali na idi kusan zaka ga hudubar manzo sallallahu alaihi wasallam ka cukan tana rataya ne da hukunce hukuncen abin da ya shafi idi din idan idin fitr ne yakan tunatar kan abin da ya shafi wannan idi da irin haƙoƙi da ya kamata a yi da sauran abubuwa da suke da alaka da wannan rana idan ma a Eid al-Adha ne bayan kammala sallah a hutubar sa zaka ga kan tunatar ne akan abin da ya shafi layya da hukunce hukuncenta da abubuwan da suka shafi ayyamu tashrik haka za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama a irin jawaban da yake yi saboda munasabobi a ranar arafa a hukubar da yayi ta hajjin ban kwana a arafa zaga hukubar ta shafi dukkanin abin da ya shafi rayuwa ta al'umma amma kuma muhimmai yayi magana akan abin da ya shafi wannan rana ta arafa da kuma sauran abubuwa da suke gaban alhazai a wannan guri wannan shi ya nuna cewa dukkan wata munasaba annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tunatar akan wannan munasaba to sai zama wannan munasaba ce ta aure wanda babanmu kuma malaminmu jagoranmu fadilatul doktor Muhammad Al-Ghali Musa hafizahullah zai aurar da ɗaya daga cikin ƙannanmu ina addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a wannan aure da za a ɗaura gobe Allah ya azurta su da zuriya ta gari Allah ya haɗa kansu ya amintar da su daga dukkan wata fitina Allah ya sanya yin na Allah ne dukkanin alkhairai Allah ya tabbatar a cikin wannan aure to duba da wannan munasaba mai mutakar muhimmanci ita ce munasaba ta aure ba dan komai ba saboda aure yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kiyaye alkulliyatul khams musulunci ya zo gaba ɗaya domin ya kiyaye abubuwa guda biyar kai ba ma musulunci ba kusan da addinai da Allah ta'ala ya saukar indai Allah ne ya yi wa'ayinsa kamar da Imam Shafi'i yake faɗa a cikin muwafaqat yace gaba ɗaya sun zo ne su kiyaye waɗannan ad-daruriyatul khams ko wasu malaman su kira su da suna al-kulliyatul khams na ɗaya shine kiyaye addini ya zama babu wanda za a bautata a ban ƙasa sai Allah ta'ala shi kaɗai wa anna hadihi ummatukum ummatan wa'ida wa ana rabbukum fa'budu lalle wannan aqida ta ku aqida ce guda ɗaya ni kuma ni ne ubangijin ku inji Allah yake ni kaɗai za ku bautatawa abu na biyu kiyaye rayuwa shi yasa musulunci ya ba da umarnin a kiyaye rai min janibil wujud da kuma min janibil adam min janibil wujud ya zama duk abin da zai bunƙasa wannan rai din na abin da zai ci magani da sauran abubuwa ya zama an samar da shi janibul adam duk abin da zai jawo matsala ga wannan ran ta'addanci daba fashi da makami kisan kai haka kurin ko saran jama'a musulunci ya haramta waɗannan abubuwa domin a kiyaye rayuwar mutane abu na uku kiyaye dukiya shi ma musulunci ya ba da dama min janibin wujud a yi sana'o'i ayi kasuwanci a nemi halal. Allah yake ya walladina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum. Allah yake wa ahalla Allahu al bai'a wa harrama al riba. Yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min al riba in kuntum mu'minin. Allah yake wa ma ataytum min riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu inda Allah. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. دو ونن دو من يزما أمبنكا تدوكير تحنير علن سننكم في مسلم يتوشي كما جانب العدم أكهن ساتا فشيد مكامي أكهن ألغوس أكهن يودرى لتن أمانة أكهن تربا لكن كي يودب تعلتما دك وطن نزوني ستياهي wannan gishiki na uku. Abu na hudu shi ne kiyaye hankali, shi ma min janibin wujud musulunci ya bada dama mutum ya ci abinda zai bunkasa hankalin ba abinda zai lalata hankalin ba. Sannan aka ce kuma dole ya saita hankalin, shi yasa aka wajabta a nemi ilimi, domin da ilimi ne za a saita hankali, da ilimi ne mutum zai bambanta da dabba, da ilimi ne mutum zai fanya zai bautata ma ubangijinsa, ya san abin da yake wajibinsa, menene haƙoƙin Allah a kansa, menene nasa haƙƙin ga Allah ta'ala, menene haƙoƙin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama. Kai da ilimi ne zai gane har haƙƙin dabba a kansa da yake kiwonta, ta yaya zai iya gane menene haƙƙinta? In babu ilimi ba za a samu wannan ba. Kaga da hankali ilimi ne zai saita shi. Shi yasa wanda ya zama bai bin Allah, bai bautata ma Allah, ba ruwansa da Allah, bai damu da abin da zai saita hankalinsa har ya yi bauta ga Allah ba, Allah ya siffanta su da cewa tamkar dabbobi suke, hasali ma sun fi dabbobi ɓacewa. Allah ya ce walaqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah yake hakika mun halicci wasu halittu don jahannama, Allah yake kiyashe mu. Allah yake waɗannan mutane ko halitta da muka halitta, muka halicce su don jahannama, Allah yake suna da wato da yawa daga cikin mutane. Allah yake mun halicce su don jahannama yake saboda suna da zukata amma ba sa fahimta da zuciya, wanda kuma zuciya muhimmancinta shi ne ta kiyaye abin da ake so ta kiyaye. Babban abu na farko da za ta kiyaye shi ne girman Allah ta'ala. To sai Allah ya ce lahum qulubun, suna da zukata amma la yafqahuna biha, ba su fahimta da wannan zukatan. Wa lahum a'yunun, wa lahum, suna da kuma idanuwa, ba sa gani da idanun. Ma'ana ba wai ba sa gani na zahiri ba, ba sa ganin abin da zai musu amfani. Haka nan suna da kunnuwa amma kuma ba su wato ji da kunnen jin abin da zai musu amfani. Suna da idanuwa amma ba su ganin abin da zai amfane su da idanu. Ya lace kai waɗannan tamkar dabbobi suke, sai ce bal hum adall, kai ba ma wannan ba, bari wannan zance, sun ma fi dabbobi ɓata. Kaga me ya jawo? Saboda babu abin da zai saita hankalin, ba imani a tattare da hankalinsu. To kuma sai musulunci ya toshe kuma duk abin da zai kai ga raunana hankali, shin abin da zai cutar ko shan abin da zai cutar. Shi yasa musulunci ya haramta shin duk wani abu wanda ke tattare da guba, da duk wani abu wanda zai taɓa hankali na abin maye da sauran abubuwa da suke sanya jiki ya zama ya mutu. Waɗannan dukkanin muftir da mukaddara da muskir duk sai musulunci ya haramta. Don me? Domin a kiyaye hankali. Shi yasa da Allah ta'ala ya haramta giya da caca, ya faɗi wata hikima da ta sa ya aramta. Ya ce inna ma yuridu shaitanu an yuqi a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillah wa anis sala. Ya ce shaitan yana nufi ne da giya da caca ya haddasa muku waɗannan abubuwa. Na ɗaya, yuqi a bainakumul adawata,
ya sanya adawa da kiyayya da gaba mai tsanani tsakanin ku. Wannan ya nuna giya da caca suna haddasa gaba da kiyayya. Wal bagda yayyi juna, sa'annan kuma waya sudda kuma an zikirillah, yana son ya kauda ku gabarin ambatan Allah, ya raba ku da Allah, mashayi ba shi ba Allah, ɗan caca ba ruwansa da magana Allah. Kaga in aka raba alaƙarsa da Allah, shi kenan kuma ya zama ba ɗan adam ba, ya zama mutum-mutumi bai da wani amfani. Sannan sai ce wa alisala, kuma ya kautar da ku gabarin babbar alaƙa da take tsakanin bawa da mahaliki bayan kalmar shahada, ita ce sallah. Domin ita ce abin da kullum ɗan adam yake ganawa da Ubangiji a kullum zuriya. Kaga iya waɗannan ko da illa ɗaya ce daga cikin waɗannan Al-Qur'ani ya ambata ta isa a haramta giya, a haramta kyanci ballantana waɗannan abubuwa. Haddasa adawa, iyayya, kautar da ɗan adam gabarin ambatan Allah, kautar da shi gabarin sallah. Shi za sai Allah ya tambaya ce fa hal antum muntahun, shin za ku hanu ku bar wannan? Nan take ana karanta ayat sayyidina Umar ya ce mun hanu. Ya Allah, ma'ana mun guje mata, mun daina. Sai abu na ƙarshe na biyar shi ne kiyaye dangantaka, nasaba, a kiyaye dangantaka. To saboda kiyaye wannan dangantaka, musulunci ya shar'anta aure. Al'ummar musulmi ce kaɗai take da wannan falalar. Yaro ya san waye mahaifinsa, waye kakansa, ya san kakanninsa na wurin uwa, ya san na wurin uba, ya san ƴan uwan babansa, ya san ƴan uwan mahaifiyarsa, ya san ƙannansa, ya san yayyensa, ya san nan dangin mahaifiyarsa ne, nan dangin mahaifinsa ne. Musulunci, al'ummar musulunci ce kai wata take da wannan. Amma je ka wasu al'ummatan wanda ba ruwansu da musulunci, za ka sha mamaki. Je ka Enugu ko Anambra ko Rivers, mace za ta haihu, daga sanda suka haɗu da wancan taila naka ta ɗauki ciki, daga nan ma wata ba za ta ƙara ganinsa ba. Kuma ɗan haka za ta riƙe, tana da ‘ya’ya biyu uku, amma kowanne ubansa daban, kuma kowanne ba ta san inda uban yake ba. In ‘ya’yan za su yanka ta, ba za su iya cewa ga babanku, ba za ta iya cewa ga babanku ba, saboda kowa ya kama da wancan. Kaga daga nan sai nasaba ta cuɗanya. Waɗannan in sun girma, sun je su ma sun yi aure, wannan ya gwamutsu da wannan, wannan ya gwamutsu da wannan, ƙarshe in ba a yi sa’a ba, sai wani ya zo ya auri jininsa ko ya zauna da jininsa ba zai sani ba. Amma kaga saboda musulunci ya kiyaye wannan, shi ne aka shar'anta aure, sai aka haramta kuma duk abin da zai taɓa wannan ɓangaren, shi ne abin da ya shafi zinace-zinace da baɗala da sauran abubuwa, saboda tana iya jirkita wannan nasaba. Kuma da wannan nasabar bayan kiyaye ta da kiyaye auren, Allah yake so ya tabbatar da wani abu guda ɗaya a ban ƙasa, shi ne a samar da zumunci tsakanin al'umma, a samar da alaƙa tsakanin mutane. Domin za ka samu wani ta hanyar dangantaka za a samar da zumunci. Wannan yana sadar da wannan saboda me? Suna da dangantaka. Shi ya sa za ka ga al'ummar musulmi ce kaɗai take da wannan. Wani in ya sauka gari, in ya san yana da kawu a wannan garin, ko ɗan uwan mame mahaifiyarsa ko mahaifi, zai ce yana da masauki. Kawai yana zuwa zai ce, ga ko bai san shi ba, in ya ce wane-wane ne, ɗan wajen wane ko ɗan wajen wance, suka ji ya ce sannu da zuwa, zo a shigar da shi gida a zauna, ce ai ɗana ne ya zo. Me ya jawo wannan? Kiyaye wannan dangantaka. Ashe wannan ginshiƙi ne ba ƙarami ba, wanda ya kamata a kiyaye shi. Shi yasa manzo Allah yake ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamu, ku koya daga nasabarku gwargwadon abin da za ku iya sadar da zumunci. Kenan sanin nasaba a gurin musulmi muhimmin abu ne. Duk da mu a yau masu tasowa sun zama wani irin abu mai ban mamaki, za ka samu wani matashin wala bai san suwaye ‘yan uwan babansa. In ka ce babanka ƙannansa ne, ce an ce dai yana da ƙanne kaza, amma ni yawan taɓa ganin su ba. Wani ma koyarsu ba shi da shi da ita, kuma wani za ga ba ma nesa bane kusa irin wannan ya taba faruwa wani matashi an taba yin wani yadi da matasa suka dinga zolayar mutane ana ce masa mamar wannan yadin wani dattijo ya tsinka shakwara da jamfa da wandora na sallah ya fito idi wani matashi ya miji yana cewa mamar mamar kaga saboda rashin sanin dangantaka shi ya yi uban sa ne shi sai ba an taso daga idi ya dawo gida shi kuma dattijon ne ya biyo gidan baban su gidan su kenan yana shigowa gida ya ga dattijon a gida zai gudu ya ce a tsaya dama wannan ɗanka ne ce ai wani ne ɗan wajena ya ce to dare ka ci gida ai bina yana mai shegantaka to kaga lalacewar ta kai bai san yayan mahaifinsa wanda wannan kuma kuskure ne babba domin wannan nasabar ana so a kiyaye ta ne kuma zumuncin ya tabbata tsakanin al'umma ƴan uwa daga wannan ginshiki za mu fahimci cewa ashe aure yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar al'umma abu na biyu aure yana ƙara tabbatar mana da tauhidi kaɗaita ubangiji yana tabbatar mana da kaɗaitar ubangiji yana nuna dukkan wani ɗan adam dukkan wata halitta ta Allah tana da buƙata namiji yana buƙatar ƴa mace domin ya samu cikar kamala ƴa mace tana buƙatar ɗa namiji domin ta samu cikar kamala za ga idan ya zama bai da aure yana da wata tawaya a wannan ɓangaren in ta zama ba ta da aure tana da tawaya a wannan ɓangaren wannan ne yasa da iyayenmu da kakanninmu in mutum ya zama gwauro ne duk haddasa da alƙur'ani ba zai ja mutane sallah ba ina ƙarami na san san da in wani ya zace a ai matsalarsa gwauro ne bai da mata ya za a yi ja mana sallah wallahi ba za su yi zai ja sallah ba ga shi dai ya haddasa ƙur'ani ya yi komai sai ya yi mai da aure bai gama zama cikakken mutum ba kaga me ya jawo saboda ganin muhimmanci duk da cewa abin ba wai shari'a ba ce to amma sun ba ma wannan ɓangaren muhimmancin da shi shi ya sa a irin wancan lokacin suke ganin yana da muhimmancin da wato ya kamata mutum in dai zai samu kamala ya zama yana da wannan iyali to aure yana tabbatar da kaɗaitakar ubangiji ɗan adam kenan mabuƙaci ne shi ya sa Allah ya faɗi cewa aure yakan kawo kwanciyar hankali namiji ya samu nutsuwa da mata har ma Allah ya kirga shi daga cikin ayoyin cikar kudirarsa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah yake yana daga ayoyin ubangiji alamomin cikar kudirar ubangiji Allah ya ce ya halitta muku mata daga kawunan ma'ana mutum ce kai kamar ka kamar yadda kake mutum to me ya hikimar da yasa Allah ya halitta mace ga namiji sai ya ce litaskunu ilayha don ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa da sukuni zuwa ga wannan to amma kaga ta wani ɓangare shi auren ya tabbatar da kaɗaitar ubangiji ya nuna ɗan adam mabuƙaci ne shi zai ke buƙatar abokiyar zama domin ya samu nutsuwa amma sai zama Allah shi kuma ɗaya ɗayan sarki ne bai buƙatar kowa shi sai ya ce badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sa'iba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim yace Allah shi ne wanda ya tsagi sama da ƙasa ba tare da ya gani daga gurin kowa ba sai ce ta yaya zai samu ɗa bayan bai da abokiyar zama ta ina zai samu ɗa bayan bai da abokiyar zama kuma shi ne ya halicci komai kenan duk abin da ka gani a duniya a littafi kuma masani ne da dukkan kudu kaga wannan ya nuna Allah bai buƙatar ɗa me yasa saboda bai da ƙarshe ɗan adam yana da buƙata a nan saboda in ya tafi bayan sakatai Allah bai buƙatar ɗa saboda mabuwayin sarki ne ko da yaushe gyangyaɗi bai kama shi ballantana bacci ɗan adam mabuƙaci ne yana buƙatar ɗa saboda mai zai iya girma shekaru su zo ya yi rauni daga nan yana buƙatar ɗan da zai kawo masa mai tallafi. Allah ta'ala shi ya halicci kowa, ya halicci komai da arzikin kowa duk a hannunsa yake. Ɗan adam kuma yana da buƙata ta iya yi wa arzikin ya yanke ɗan zai kawo masa ɗauki da tallafi. Saboda ka ga kenan muna iya cewa duk abin da ba Allah ba, muna iya cewa mai aure ne Allah ne kaɗai ɗaya ɗayan sarki. Shi yasa Allah yake cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun, daga dukkan wani abu mun halicce shi sunfi biyu, ko dai namiji ga mace a ɗan adam, aljani, ƙwari, dabbobi da sauransu, ko kuma ya zama namiji da mace a irin tsarin halittar abin kamar bishiya ko sauran abubuwa na rayuwa. Allah ya ce kowane abu mun halicce shi sunfi biyu. Kaga wannan ya nuna kenan bandawa shi Allah shi ne kaɗai wa'da ula sharika lahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. To ba a bani unwani ko maudu'in da zan yi magana a kai ba, to amma tunda munasaba ce ta aure zan ɗauki wani hadisi guda ɗaya shi ma tunda yana da alaƙa da tauhidi, don mu ga cewa akwai alaƙa fa tsakanin atta auratayyanmu da kaɗaitakar Ubangiji. Shi musulunci komai na rayuwar musulmi ana liƙa shi ne da tauhidi, saboda bai a san abin da zai jawo imaninsa da Allah ya ɗan samu ne rauni ko ya yake. Wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi, amma ba a sahihinsa ba, a cikin littafinsa Khalqu Af'alil Ibad. Sannan Imam Malik ya fitar da shi cikin Muwatta, in ban manta ba ina jin da Imam Abu Dawud cikin Sunan. Hadisi ne na Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda. Abu Huraira yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan ɗayanku ya yi aure ko ya sayi abin hawa raƙuma kenan, sai ya ce ya dafa makwarkwaɗa kan wannan mata, mana daga gaban kanta kenan nasu ya tura, sai ya ambaci Allah ya sanya nemi albarka ya ce bismillah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alayhi, ko Allahumma as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Yace haka ina kumi ne da fatozansa yayi wannan addu'a, sai Allah ya bashi alkhairin ya kuma bi kawar masa da sharri, ma'ana ya dafa goshinta ya ce ya Allah ina roƙonka alkhairan da ke tattare da wannan matattawa da alkhairan da ka halicce ta ka ɗabi'antar da ita a kai, Allah ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin da ka halicce ta ka ɗabi'antar da ita a kai. Sai Allah ya ba shi alkhairin ya kawar masa da sharri. To wannan hadisi a taƙaice za mu yi magana a kansa a wannan zaman namu. Abu na farko da hadisi yake nuna mana wanda yana da alaƙa kai tsaye da kaɗaita Ubangiji, yana nuna mana da alheri da sharri duka Allah ne ya halicce su, da alkhairi da sharri duka Allah ne ya halicce su, sai dai ta'addubun billahi subhanahu wa ta'ala, dan yin ladabi ga Allah ba a danganta sharri ga Allah, sai dai a danganta masa alkhairi. Kenan sharri bawa ne a gurin Allah, kamar yadda alkhairi yake bawa a gurin Allah ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aqida ta ahlus sunna wal jama'a sun yadda duk wani abu a wannan duniya na mai kyau da mara kyau, mai daɗi ko mara daɗi, da Allah ne ya halicce shi, sai dai ba a danganta sharri zuwa ga Allah. Shi ya sanya za mu koyi wannan gurin Annabi Ibrahimu alayhi salam, lokacin da ya yi magana a kan gumakan waɗancan kafirai na zamaninsa da suke bautar gumaka, da yake fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin, waɗannan gumakan naku gaba ɗaya ababen gabata ne, maƙiyana ne sai fa Ubangijin talikai kaɗai shine masoyina sai jero sukofin ubangiji duka waɗannan sukofi ne na rububiyya yace alladhi khalaqani wa huwa yahdini walladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maritu fa huwa yashfini walladhi yumituni thumma yuhyini walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawma al-din yace saboda shi ubangijin talikai rabbal alamin ubangijin talikai to rabbu din yake so yi ta'rif me rabb shine sai faɗi waɗannan sifofi yace shine wanda ya halicce ni wannan ya nuna halitta ba mai yinta sai Allah shi sa a wani wuri Allah yake kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za ka laku min al-ard ku nuna mun me suka halitta a ban kasa amma wannan ne to am lahum shirkun fis samawa shi suna da tarayya cikin wata halitta a sammai saboda me al-khalq tana ɗaya daga cikin sifofi na rububiyya mai immai guda biyar Allah ne shi sai ce annabi khalaqani shi ya alice ni to ko wanda ya alice ni shi ya cancanta in bautata masa duk wanda bai alice bai cancanci bauta ba shi sai ce fa huwa ya abi kenan tunda shi ya alice ni shi zai shiryar da ni ta farkin da ya dace amma wanda bai alice ni ba ba shi ya kage ni ba ba shi ya samar da ni ba dan me yasa zai bani wata hanya da zan bi wadda ta saba ma hanyar makangina daga nan mutum zai samu wani babban dalili kenan duk wanda yake ga hanya ka bi ga gwadabe ka bi to kalli wannan gwadaba shin gwadabe ne ko hanya ce ta mahaliccinka idan ba hanya ce ta mahaliccinka ba a je maka hanya dalili ne ba shi ya halicce ka ba to bai kamata ya dora ka a wani gwadabe wanda za ka domin ya dora ka a wani gwadabe ba gwadaben wanda ya alice ka ba wala halaka za ka yi shi ne yake alladhi khalaqani fa huwa yahdin ya faɗi abu na biyu arziki walladhi huwa yut'imuni wa yasqini shi ke azurta ni shi ke ciyar da ni ya shayar da ni kenan duk wanda ba shi yake azurta ka ba ta hanyar baka abinda za ka ci da abinda za ka sha tashi bai cancanci ka bi gwadabansa ba in ya saba ma gwadaban wanda ke azurta ka sannan zai ce wa idza marit kaga da yazo rashin lafiya zai ce in nayi rashin lafiya dan ladabi ga Allah saboda ba a danganta sharri zuwa ga Allah bai ce wa idza amradani ba in ya samu ciwo ba tare da cewa ciwon Allah nake jaraba dan adam amma sai ce in ne rashin lafiya amma da yake waraka kuma wannan alkhairi ne zai ce fa huwa yashfi shi ke warkar da ni sannan sai ce wallazi yumituni thumma yuhyin sifofi guda biyu wanda ke raya ne yake kashe kenan duk wanda ya zama shi yake halitta ka ba ba shi yake azurta ka ba ba shi yake raya ka ba ba shi yake kashe ka ba ba shi yake tsara maka al'amura ba bai cancanci ka bi gwadabansa ba in dai wannan gwadaban ya ci karo da gwadaban wanda yake maka waɗannan abubuwa to mahallin din ma'ana yake wa idza maritu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wal khairu kulluhu fi yadayk lokacin da yake wa Allah kirani a hadisin sayyidina Ali da manzo Allah yake koya masa abin da zai faɗa na du'a'ul istifta in zai kiyamul layl sai yake والخير كله بيديك الخير gaba daya a hannunka yake sai ya ce والشر ليس اليك شري ba a danganta shi zuwa gare ka wannan yana nuna mana kenan da alheri da sharri Allah ne ya halicce shi abu na biyu da hadisi yake karantar da mu yana nuna mana babu wani abu da zai faru a ban kasa ko a sammai a halitta ba tare da Allah ne ya tsara shi ya kaddara kenan duk abinda yake faruwa da tsarin Allah da kaddararsa inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to domin Allah ya tabbatar da wannan sai malamai suka ce wannan kaddara din tana da wasu matakai da Allah ya yi ɗaya bayan ɗaya dan ya sa ka samu nutsuwa da kwanciyar hankalin duk wani abu da kake gani a duniyan nan Allah ne ya tsara shi dan ka yadda da wani abu wanda annabi ya gaya ma Ibnu Abbas lokacin da yake dan karami yana goye da shi a bayan jakinsa a wannan hadisi dogon hadisi yake masa wa alam ka sani annama asabaka duk abin da ya same ka lam yakun liyukhthi'aka ba zai kunce maka ba wa ma akhtha'aka abin da ya kunce ma lam yakun liyusiba kama annabi kaddara zai same ka ba abu na farko sai musulunci ya tsara cewa ko Allah ya tabbatar da cewa duk wani abu da ka gani ya faru to Allah ya riga ya rubuta wannan abin ya ajiye zai faru tun kamun a halicci sama da ƙasar nan da shekara 50 an gama hadisi ya zo cikin sahihu muslim da sunan abi daud na bismillah alaihi salam hadisi abdullah ibn amr yana cewa kataballahu maqadir al-khalaiq Allah ya rubuta tsari na kaddara na halittu gaba daya qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi 50 alf sana kamun ya halicci sammai da ƙasai da shekara 50 yace wa kana arshuhu al-ma al-arshin Allah na kan ruwa wannan me yake so ya nuna ma musulmi ka kwantar da hankalinka kenan takaita har kilan lalle sai ka kai ga wani abu abinda fa zaka kai gare shi an rubuta kamun a halicci saman da ƙasan da kake rayuwa tsakaninta a shekara 50 an gama sai mataki na biyu kuma sai Allah kuma ya tsara wai kai kuma kanka duk shekara yaya me za ka samu me zai same ka me zai kubce ma me za ka rasa shi ma Allah ya gama duk shekara a daren lailatul qadr ana tsara duk abin da zai faru Allah yana cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim lafazin yufraqu ai a wannan dare ake rarrabe duk wasu al'amura wanda suke tattare da hikima malaman tafsiri kamar Ibnu Abbas da Mujahid da wasu daga ciki suka ce a wannan daren Allah yake tsara adadin wanda za a haifa da adadin wanda za su mutu a wannan shekarar da adadin wanda za su je haji da adadin wanda za su samu mulki da adadin wanda za a kwace mulki daga hannunsu da adadin waɗanda za su yi arziki da waɗanda za su talauci a wannan shekara an tsara wannan shekarar ga abin da zai faru kaga ashe kenan ka samu nutsuwa da kwanciyar hankalin ji yadda ka kai da arkilan sai ka kai ga tabbatar wani abu in fa baya cikin abin da Allah ya rubuta za ka samu a wannan shekarar wallahi ba za ka same shi ba an riga an gama sannan sai ya zama da mataki na uku shi kansa ɗan adam ɗin kuma sai aka tsara masa shi kuma a karan kansa me zai faru gare shi a tsawon rayuwarsa duk abin da zai samu da duk abin da zai rasa an tsara ma ya zo cikin hadisin Ibn Mas'ud wani hadisi ne mashhuri yana arba'un an-nawawi bayan mala'iku sun gama bayan Allah ya gama gina halittar dan adam kamar yadda manzo Allah ya faɗa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqa mithla dhalik thumma yakunu mudgha mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak bayan an gama halittar dangane jikin sai mala'ika ya zo da rai sai sa masa wannan ya nuna da waɗannan abubuwan guda biyu aka gina dan adam gangar jiki da rai gangar jikin a duniya aka gina ta a cikin mahaifa da mani ya furuju min bayanin sulbi wata ra'i na namiji da na mace sai aka gina a mahaifa Allah ya gina wannan shi sa bayan dan adam ya mutu sai a maida shi kuma cikin ƙasa ɗin أقول لك عن الأرض كباتا أحياء وأمواتا وإذن باموني مكميدة قصات الأمومي ودات الواقع ريكما سنكو كيرايدة بايان كمتو بعد تبجن قصاتاتي نينا قجي با إن ذا أسام تعليم سأقول أن الله يعني سيطة إشيم منا رأي مرأي أكدا بايان ممتو أتاقا تأسكا ماشي سيبان قال النبي شيني ري ملائكا تهو to idan ran da aka hada ta daga jiki ta ba Allah ta yadda da tsarin da Ubangiji ya tsara mata to sanda aka zare ran za ta zamo cikin annafsul mutma'inna sai a tafi da ita kuma a tsama da ita daga nan sai a kai ta zuwa ga rahmar Ubangiji in ta zama ba ta bu wannan ba ta gurbace a jikin wannan gangan jiki ta ibin Allah idan suka cire ta suka yi sama da ita ba za a buɗe mata ƙofar sama ba daga nan za su ji huta innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaa Allah ce waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu suka yi girman kai ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba malamai suka ce abinda ake nufi ba za a buɗe marayukan su kofofin sama ba ran da malaiku suka daura yake za su tashi wa Allah sai Allah ya ce ba kuma za su shiga aljanna ba sai in raqumi zai shiga ta kofar allura in raqumi zai shiga ta kofar allura to za su shiga aljanna to in mun dauki kalmar ma aljamal a ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri ana nufin misali irin igiyar nan mai kwari to baya da za a igiya ta shiga mai cikin kofar allura ko dan yatsa ba zai shiga ballanta na igiya kaga kenan ana cewa kawai abinda ba zai yiwu ba ne to kaga kenan an gina mai wannan gangaji to idan mala'ikan ya gina za a umarci mala'ika ya rubuta wasu abubuwa katbi rizqi zai rubuta arzikinsa kwandala da Allah ya rubuta za ka samu ba za ka koma ga Allah ba sai ka same ta don mala'ika ya rubuta sannan mai ajali lokacin da zai a duniya daidai da sakan daya ba za ka tsallake ba kuma ba za a jinkirta maka ba wani kulli ummatin ajal fa idza jaa ajluhum ko idza jaa ajluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna sana abu na hudu amalihi aikin duk abin da zai aikata sannan na karshe shaqiyun aw sa'id wannan shi ma kaga zai samu cin ya samu nutsuwar cewa ni ba duk abin da nake ina tafi ne bisa tsarin da Ubangiji ya kaddara mu sai mataki na ƙarshe a kullun ta Allah Allah yana sha'ani yana tsara ma halitta mai zai kasance gare ta yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana Allah na cikin sha'ani malamai suka ce sha'ani anan shine yana cikin kula da tsarin halitta a kode shi ne abinda suke cewa a takdirul yaumi a kullum Allah yana tsara abinda zai kasance kenan kai da aka tsara maka abinda zai faru gare ka tankan aliki saman da kasan da ka rayu a tsakaninta aka tsara maka rayuwa tun ma kana cikin mahaifiyar aka tsara maka abu duk shekara sannan aka tsara kuma wannan abun a kullum kaga za ka samu kwanciyar hankali da nutsuwar cewa kawai ka roƙi Allah abinda zai zame maka alheri Allah ya kaddara maka kuma ka kwantar da hankali ka tafiyar da rayuwarka cikin kwanciyar hankali wannan zai sa ma wata nutsuwa da kwanciyar hankali cewa duk abinda ka samu Allah ne in ka rasa daga Allah ne wannan ba zai dame ka ba in wata musiba ta same ka ka san jarraba ta daga Allah rashin wannan imanin shi yake jefa mu cikin matsalolin da muke shiga ka ga mutum wani abu ya same shi sai ta da hankalinsa in ba a yi sa'a ba zuciyarsa ta kai ga bugawa ya rasa rayuwarsa amma da ya yi wannan imanin zai samu mai hankalinsa kwance babu abin da zai same shi shi sa magabata na kwarai suka zama abin ban mamaki mu kalli wacce baiwa Allah sahabiyar manzon Allah lokacin da aka dawo daga yakin Uhud an kashe mijinta an kashe ƴaƴanta sun fito ana taron masu dawowa yaya suwa ne duk wanda ya ganta yana tsoron a ce an kashe mai gidanta an kashe ƴaƴanta ita kuma tana tsaye abinda take tambaya yaya annabi ya kace bai wa Allah mijinki bayan shahada tace naji ƴaƴanki da wani sun yi shahada tace manzon Allah fa aka ce lafiya kalauyeki tace duk wata musiba mai sauki ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga imani ne da kaddara da yadda da abinda Allah ya tsara mata shi yasa bata daga hankalinta ba in wata ce mara imani shikenan ma kuce ya zata daga nan ta ba zama kwakwalwarta ta taba saboda me kenan ashe akwai alaka a cikin komai tattare da imani abu na gaba za mu ga wannan hadisi ya nuna mana mace tana da abubuwa guda biyu akwai alheri tattare da ita akwai sharri domin ya ce Allah ina roƙonka alherin da ke tattare da wannan mata ina neman tsarinka daga sharrin da ke tattare da ita sai suka ce wannan yana nuna kenan akwai alheri akwai sharri sannan suka ce kuma hadisin ya nuna alheri iri biyu ne a nan ga ita mace sharri ma iri biyu ne alheri na farko shine alherin da Allah ya amince ta da shi duk ɗan adam akwai alkhairan da Allah yake halittarsa da shi ya ɗabi'antar da shi a kai wani za ka samu mai haƙuri ne wannan haƙurin haka ɗabi'arsa take ko mai kai masa saboda haka Allah ya halicce shi ya ɗabi'antar da shi a kai ba zai canja ba saboda abu ne wanda yake khalqi haka aka halicce shi Allah ya ƙaddara ya tsara haka yi kuma hadisin manzo Allah ya tabbatar da akwai ɗabi'a da Allah yake halittar mutum da shi lokacin da al-Ashaj jagoran ash'ariyun tawagarsu Abu Musa al-Ash'ari mutanen Yaman da suka taho za su gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina shi jagoran nasu sunansa al-Ashaj lokacin da suka taho suna zuwa Madina kawai sai kowa ya bazama kawai ya tafi gurin Annabi shi kuma da yake shi ne shugaban tafiya jagora sai ya tsaya ya sauke wa raƙumansu kaya domin su ba wanda ya tattara raƙuman ma kowa kawai ya tafi gurin Annabi shi sai ya tsaya ya saukar da raƙuma suka durƙusa ya saukar musu da kaya ya ba su ruwa da abinci sannan ya yi wanka tunda a hanya suka taho akwai ƙura ya canja kaya sannan ya taho gurin manzala sai ta ba domin da Annabi zai gana shi sa da yazo gurin manzala sai manzala ya faɗi wata magana yace inna fika khasla yuhibbu Allah ko khaslatin yuhibbu Allah ta'ala yace kaga kai kana da wasu dabi'u guda biyu Allah yana mutaka kaunarsu kana da wasu dabi'u da Allah ya dabi'antar da kai sai yace da manzala ya manzala wannan dabi'un ko yassu nayi koko haka Allah ya halicce ni da su sai manzana yace haka Allah ya halicce ka da su sai yace ina gode ma Allah da ya yi ni da waɗannan ɗabi'u wani ɗabi'a ne sai yace al-ilm wal-ana kana da haƙuri da juriya da kawaici sannan kuma kana da al-ana ban abu sallu-sallu ba ka da garaje kuma kaga aikin da ya yi da suka zo ya nuna bai da garaje ya tsaya ya sauke wa dabbobi kaya ya ba su ruwa da abinci sannan me ya je ya yi wanka domin wanda zai gane da shi ba abin wasa ba ne sannan ya canja wannan kayan nasa da ya taho da su a hanya ƙura ta me ta taɓa su sannan ya taho gurin manzon Allah to kaga wannan hadisi ya nuna mana ashe akwai ɗabi'a da Allah yake halittar mutum da shi na alkhairi to irin wannan ɗabi'a miji yana iya gano cewa matarsa tana da wannan ɗabi'a wata za ka tana da haƙuri ko me za ka yi ta kalle ka wata tana da juriya wata tana da kokarin taimakekeniya, wata tana da tausayi, kankanin abu zai same ka ga tana kuka. To duk ire-iren waɗannan ɗabi'u, miji idan ya lura haka matarsa take da su, kuma ba za su canja ba domin tun saninsa da su haka take, to ana so ka gode ma Allah ta'ala akan wannan ɗabi'a. Da Allah ya baka mata mai wannan ɗabi'u, kai wa Allah godiya. Dalili, Allah ya sada ka da ɗumbin alkhairai. In kuma ka gode ma Allah alherin da ya yi maka, Allah ninka wa yake. Wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid. Allah yake, idan kuka yi godiya gare ni zan daɗa muku, in kuka kuma butulce to ku sani azaba ta mai girma ce. To in ka gode ma Allah ta'ala, Allah maɗaukakin sarki zai daɗa maka. Sannan abu na biyu, ka ci gaba da goya mata baya, ya ƙara mata ƙaimi akan waɗannan ɗabi'u. Na san ki da haƙuri, ki ci gaba da haƙuri. Ko saɓani ne ya haɗa ta, ko da abokiyar zamanta, ko da wata cikin ƴan uwanta, ko daga wani cikin ƴan uwanta, ki haɓa wanki, ke da na san ki da haƙuri. Aba wannan ɗabi'a taki, ya kike nema ke abin nan? Ka ƙara goya mata baya, ba ya zama ka dakushe ta, kana hantarar ta, kana aibata ta, ke haƙurin ke yawa. Me zai hana ki ma ki ci ɗamara ku da ku, haka za ka samu wani miji yana faɗa. Madadin ya goya mata baya, domin waɗannan ɗabi'un ba za a taɓa wulaƙanta ba, duk mai waɗannan ɗabi'un ba zai taɓa wulaƙanta ba. Saboda haka goya mata baya ba ka ce a'a, ki dake ta kawai, ƙarfi in ma an je zan tsaya miki, wani abu ne zan bayar. Wannan ɗabi'a kenan da mai Allah ya halicce ta su. To akwai ɗabi'un da kuma muktasab ne, kyawawa ne, amma koya ta yi. Tunda an samu wanda Allah ya halicce mutum da su, to kuma ƙa'ida ɗan adam yakan iktisabin ku, yakan koya. Abin ya zame masa ɗabi'a. Duk wanda ya san tsari na kuluk, na akhlaq, ya san cewa al-akhlaqu akwai jubiliya, akwai muktasaba. Jubiliya haka aka yi ɗan adam da shi, aka yi ɗabi'antar da shi, amma akwai muktasaba koyayi, tsururuta su yi, ko dai saboda tarbiyyar da ya samu wurin iyaye. In zama iyayen masu tarbiyya ne, masu kula da tarbiyya ne, to zai tsotsi wannan tarbiyyar daga gare shi, ko da ba ɗabi'arsa ce ta halitta ba, wannan sai ya zame masa ɗabi'a. Ko kuma saboda makaranta da ya je, domin makaranta ba kawai ilimi kawai ake ɗauka ba, shi ta tsarin ilmantarwa a musulunci ya bambanta da tsarin ilmantarwa a wurin Bature ko wurin wanda ba musulmi ba. Su wanda ba musulmi kawai a ba shi ma'arifa, a ba shi sani kawai, ya san kaza ya san kaza, ko da kuwa zai kwana a gidan giya, wannan ba matsala ba ce, amma dai ya sani. Sai zama musulunci bai karɓi wannan tsarin ba, sai zama tsarin tarbiyya a musulunci ya zama ya rayu kyakkyawar rayuwa duniya, ya samu kuma kyakkyawar rayuwa lahira. Biyu yake haɗawa musulunci, duniya da lahira. Shi yasa za ka ga dole ɗabi'a ta karantarwa a musulunci za ka bambanta da wanda ba ta musulmi ba. Wanda ba musulmi ba ruwansa da ne ɗabi'u. Shi yasa za ka ga uba ta zai ƙaryata uba, yace ƙarya kake yi, ko zai ga uban yayi dariya, ya ma ɗan dafa ɗan yace ka fara hankali. Haka zai ce ki ka fara hankali. Ya ƙaryata malaminsa, malami ya ce ka fara hankali. A musulunci babu wannan. Shi uban ma ba zai faɗa masa abin da yake ba daidai ba, ballantana ya ƙaryata. Shi malamin ma ba zai gaya masa abin da yake ba daidai ba, sai idan ya gaya masa ne don ya nuna masa ba daidai ba ne. Kuma akwai abubuwan da malami zai gaya ɗalibi, kaza da kaza da kaza, ana yin kaza, ana yin kaza, ana yin kaza, sai ya gama ambaton su, yace to duk waɗannan abubuwan ba mai alheri a ciki ko da kaga nan ya karantar da ɗalibin ne domin ya fahimci sharrin su ya guje su to wannan ɗabi'ar da take ta jibilita muktasaba ko ya tai miji zai iya ganewa da tana da kaza in ta zama mace da sanda take gida tana da hakuri da kawaici amma yanzu kuma bayan sun zo suna zama zuciyarta ta zo nan iya wuya abu kan ƙani na faru za ta fara mai sabu zai fahimci waccan ɗabi'ar mai yiwuwa zaman can ne da tarbiyyar can da mu'amala da gogayya da waɗancan mutane ya jawo wannan to kai kuma sai kai ƙoƙari ka dawo da ita shi yasa ake cewa mai gida ba kawai iya tarbiyyar ƴaƴa aka ba shi ba har tarbiyyar uwar ƴaƴan domin in ya ba ta tarbiyya ne to in an samu ƴaƴa ita kuma sai ta taimake shi a samar da tarbiyya mai kyau amma in bai tarbiyyance ta ba aka samar da ƴaƴa ko ya gina tarbiyyar ta rubuta saboda tasirin da take da shi domin ita ce ƴaƴa suke fara gani bayan sun buɗe idanuwansu ita ce suka fi alaƙa da ita bayan mai sun zama kusa saboda haka nan sai ƙoƙari ya dawo da waɗannan ɗabi'u to haka shi ma a ɗabi'a ta aka san wancan sharri akwai wadda haka Allah ya yi ta mai saurin fushi ce to ita wannan idan kai ta roƙon Allah Allah ya rage a koma ga Allah kai ta roƙon Allah ta'ala Allah ya raba ta da waɗannan abubuwa ya rage mata sannan kuma sai ka yi haƙuri shi yasa da yawa babban abin da ke jawo matsalolin yawan mutuwar aure yanzu tsakanin matasa shi ne matasan ba su fahimci junansu ba ita ba ta fahimci yayarta ba ba ta fahimci halayyarta ba shi ma bai fahimci ya take ba bai fahimci wasu daga cikin ɗabi'unta ba da yawa in za ka aje matashi yana zuwa zance ko taɗi in ka ce da shi faɗa min abubuwa guda biyar na ɗabi'un wadda kake so ka aura masu kyau da ƙyar zai iya gaya maka abu ɗaya zai gaya maka kawai tana kwalliya ta iya kalami mai daɗi ba nan ba ne in ka ce to faɗi wani abu wanda kai ka fahimta daga maganar ku wadda akwai buƙatar gyara ki sani ba ita ma da za ka tambaye ta a ɗabi'un wane ne kika fahimta masu kyau gaya min guda biyar a halayyarsa ba lallai ne ta iya kawowa ba to akasin wannan faɗo ƙwaya biyar ba lallai ne ta iya ambatowa ba me yasa to wannan shi ke jawo in an zo an zauna wuri ɗaya sai a samu matsala amma idan ta fahimce shi ya fahimce ta to daga wannan abin ya faru ya san dama tana da irin wannan abin sai kawai da kai kawai da wani ma zai masa magana ki haƙyali ta za ta huce in ya ga abin nan ma ta zai fice ga mata gida sayyidina Ali sun samu sabani da Nana Fatima ka duba wannan gidan fa sayyidina Ali ne mai gidan Nana Fatima ce mai uwar gida amma an samu sabani mai sayyidina Ali tashi yayi ya fice ya bar mata gidan ya fice ya bar mata gidan ina ya tafi masallaci ina ya tafi masallaci ƙarshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan yace ina Aliyu sai ta ce wai dan mun dan yi wata magana da shi shine ya fushi ya tafi yasa kaga manzo Allah ya san mata suna da ire-iren waɗannan ɗabi'a bai hauta da faɗa ya zargi ta ba sai ya fito yace kai ku je ku nemo min ina Aliyu yake ya kace yana masallacinka ya manzo Allah sai manzo Allah ya taho masallaci ya same shi sai ya ce kum ya tabbi shi yayi bacci bargonka ya fa jijjikin sa nan ya ebo rairayi da ƙasa sai manzo Allah ya ce kum ya aba turab kum ya daga nan sai Allah ya samu wannan abu turab manzo Allah yake kiran sa da wannan daga wannan zamu fahimci kenan fahimtar halayya da ɗabi'u na iyali za su taimaka a zauna lafiya fahimtar halayya da ɗabi'u na mijinki zai jawo ku zauna lafiya. Wannan yana da muhimmancin gaske, domin koda haƙoƙi aka kiyaye, idan ba a fahimci waɗannan ba za a samu matsala. Wata za ta yi ƙoƙarin wurin kiyaye haƙƙin, amma kuma sai da shi ba a yi masa daidai ba, kuma haƙƙi ta kiyaye, amma in ta fahimci halayen sai za a zauna lafiya. Haka shi ma wurin kiyaye haƙƙin sai fahimci cewa me sai ga kaman me bai mata daidai ba, amma so ake ne a fahimci wannan. Wannan sai abu na ƙarshe shine, bayan duka waɗannan kuma ma'aurata kada su manta da roƙon Ubangiji. Shi in yayi sallah a sujjada a addu'o'insa a lokutan da yake ganawa da Ubangiji, ya dinga roƙon Allah, Allah ka sanya ma iyalina albarka, ka sanya ma zuriyata albarka. Wannan abu ne wanda da yawa daga cikinmu ba ma yi. Hasali ma wani banda tsinuwa da Allah wadai ba abin da yake, kuma wani yana so ya ga gidansa ya zama gida mai kyau, ba zai yi ba. Ke ma a wurin addu'o'i da sauran abubuwanki da ganawa ga Ubangiji, Allah ka sanya wa mai gidana albarka, ka sanya wa zamanmu albarka, ka sanya mu zuriyarmu albarka, ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da in can ya gagara, idan aka dawo gaban Allah sai ga Allah ya maida abin da ya gagara ya dawo abu ne wanda yake mai sauƙi. Da waɗannan 'yan kalmomi zan dakata, saboda hadiri ina roƙon Allah ta'ala, Allah ya sanya albarka a wannan aure, ya ba da zaman lafiya, ya azurta su da zuriya ta gari. Abin da na faɗa daidai taufiƙi ne daga Allah ta'ala, abin da na yi kure to wannan kuma ina neman afuwar Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you.